صحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 29 ga watan Al-Muharram shekara ta 1447 Hijriya, wanda ya dace da 22 ga watan 7 shekara ta 2025 miladiya. Muna darasi na 39 a cikin wannan littafi mai albarka na Riyadus Salihin, a wannan masallaci mai albarka, babban masallacin Juma'a a sabuwar jami'ar Bayero a Kano, Najeriya. Idan ƴan uwa za su iya tunawa, in tsaya a kan hadisi na 52 a cikin littafin Riyadus Salihin, hadisin Abi Yahya Usaid ibn Hudayr, yanda wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙe shi ya naɗa shi ya ba shi wani mulki ko jagorancin al'umma ko shugabanci. Ala tastamiluni kama sta'amalta fulanan, sai manzon Allah ya ce mishi, innakum satalqawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni ala sawt, za ku gamu da nuna fifiko da bambanci a bayana. Yana nufin idan ya bar duniya za a ga bambanci ba irin mulkinsa ba. Shugabanni za su yi mulki masu sarauta, za su yi sarauta da waɗanda Allah ya ba su haƙƙin mutane a hannunsu, wasu daga cikinsu za su nuna asara. In an ce al'asara, shi ne mutum ya keɓanta da wani abu, ya riƙe ya hana wasu waɗanda suka cancanci abin, kuma ga shi yana faruwa. Ya ce, amma ku yi haƙuri, hatta talqawni ala al-hawd, har sai kun gamu da ni a tafkina. Tafkin annabi ana haɗuwa da shi a ranar tashi alƙiyama. To, wannan hadisin hadisi ne ingantacce. Imam Bukhari ya rawaito shi da Imam Muslim. Abinda hadisi yake nuna mana, bai halatta ba a nemi shugabanci. La yajuzu talabul wilayati wal imara, wa man talabaha la tu'ta ilayhi. A ka'ida ta addinin musulunci, ɗan uwa ku fahimta, ba a neman shugabanci. Indai shugabancin nan za a yi shi ne a tsari na musulunci. Idan kuma shawara ce da musulunci ya bayar, to ba a neman shugabanci. Kuma duk wanda ya nema, to ba za a ba shi taimakon Allah ba. Kamar yadda hadisi ya zo sahihi cewa duk wanda ya je ya nema, to za a bar shi da dabararsa da wayarsa. To kaga kuma dabararsa da wayarsa ba zai ba shi nasara ba. Amma taimakon Allah da tallafin Allah da agajin Allah yana kan shugaban da dubawa aka yi, aka ga ya cancanta, aka ce ya zo, aka ba shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Muslim, za ku zo ku nemi shugabanci, amma daga baya zai zamanto muku hasaratan wa nadama, zai zama hasara kuma zai zama nadama. Kuma da yawa ana samun waɗanda suke mutuwar neman kujeru da suke nema ɗin, sukan yi da na sani kuma suna wayo Allah, sun shiga damuwa. Wannan tasdikan ne gaskata abinda manzon Allah ya faɗa. To indai tsarin shugabancin musulunci ne, haka aka kawo mana. Sai dai kuma tsarin demokradiyya, tsarin turawa, tsarin da ba na Allah ba, tsari ne na wayon ɗan adam, man-made law, dokar ɗan adam kawai. Shi kam a dokar ɗan adam za ka je ka nema, ka yi yaƙi, ma har cewa ake yaƙin neman zaɓe. Wannan tsari ne na duniya, tsari ne na Bature, tsari ne na ra'ayin mutane. amma ba tsari ne na musulunci ba. Malamai sun yi ƙarin bayani akan wannan neman shugabanci a wurare da yawa. A takaice dai suka ce akwai inda idan mutum ya je ya tarar da kanshi ba wanda ya fi cancanta duka in ba shi ba, kuma in ya bari wala Allah za a naɗa wanda bai cancanta ba a cutar da mutane, to nan kam ya halatta ya nema saboda fadin Allah akan isar annabi Yusuf, rabbi ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim, ya Allah ka sanya ni akan taskoki na dukiyar waɗannan mutane, ya ce dan shi ne kiyayewa da kuma yana da ilimi akan harkar juya dukiya da kiyaye dukiya. Suka ce to anan kaga a lokacin ai ba wanda ya kai annabi Yusuf, da haka dan ya nema wannan ba laifi ba ne. Wasu kuma suka ce shari'a ce ta waɗanda suka gabace mu, shar'u man qablana ne, shar'u lana ne shari'ar mu ce idan a shari'ar mu babu abin da yazo ya saba mata. To da dai sauran bayanai, sai kuma manzon Allah da ya ce satarauna ba'di asaratan, wannan yana nuna cewa lallai a bayan annabi a zamani da zai zo ba a lokacin da yake rayuwa ba, wannan abun da zai faru a lokacinsa ba, dan ya ce ba'di a bayana za ku samu fifiko, nuna fifiko da bambanci. Kuma ya ba da shawara ya ce in mutum yana rayuwa a inda ake shugabanci ana nuna bambanci da fifita wasu akan wasu ko da fifita kai, to sai ya haƙuri. Fasbiru, ku yi haƙuri. Wasiyar mu ga annabi kenan, in ka gamu da azzalimin shugaba to kai haƙuri, shi ne ce fasbiru, ku yi haƙuri. As-sabru ala zulmin hakim kenan, idan shi shugaban yake banta da ɗiban dukiyar mutane ko kuma da tara duniya, kada a yi fituna fito da shi, matuƙar bai zo da kafirci ba wa wato a fili ƙarara ba. Dan an zalunce ka, dan an riƙe maka haƙƙinka, shari'ar musulunci ba ta ce ka ɗau makami ba, saboda ɗaukan makami yakan sa wato zubar da jinin mutane da wanda suka sani da wanda ba su sani ba. To kuma kullum shari'ar musulunci tana ƙoƙarin kare jinanen mutane, musamman innocent mutane wanda ba su san hawa ba, san sauka ba. Yaƙi yana zuwa da annoba da yawa, yana kashe mutane da ba su sani ba, yana kashe yara, yana kashe jarirai, yana kashe matan aure. Yaƙi yakan sa a kashe dattawa da tsofaffi da sauransu. Shi yasa lokacin Sayyidina Usman an yi faɗa da yaƙi a kan abin da ya same shi na zaluncin da aka yi masa, ya ce a'a, ya ce ba sai an yi ba, ya ce yanzu in na zo za a yi ta zubar da jinin mutane, a yi ta kashe mutane, a yi ta zubar da jininsu. To duk shugaba da ya san me yake yi, idan ya ga wani abu zai jawo a zubar da jinin mutane, to baya bari a yi wannan abu, shi sai ya haƙura da buƙatarsa saboda a tsare jinin mutane. Amma wanda zai ce in za ku ƙare gaba ɗayanku sai an yi kaza, duk abin da za ku yi ku je ku yi, kuma duk wanda ya yi kaza za mu gama da shi, to wannan bai cika shugaba mai tausayi ba, kuma bai cika shugaba wanda ya san ya kamata ba. A wannan kenan. A cikin hadisin akwai bayanin matsayin mutanen Madina, suna daga cikin wanda za su riski tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam, don ku sun yi haƙuri kuma sun bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Shi tafkin manzon Allah duk wanda ya je shashi a kiyama baya jin kishirwa, har abada ba zai sake jin kishirwa ba, sai dai sha ruwa don sha'awa a gidan aljanna sauransu. Wani abu ya faru wata rana, annabi sallallahu alaihi wasallama aka je yaƙi, dan abin da aka samu ya ta ba wasu mutane ba mutanen Madina ba, ya ta ba su al-muhajirun sauran mutane, sai su mutanen Madina sai suka ji ba daɗi, suka ce ya rasulullahi ka ba wa kowa ka hana mu, ina so ku lura da wannan. Kullun shi dan Adam in dai ana bayarwa in ba a bashi ba, to fa in dai da bakin magana zai yi magana. Yanzu kun ga waɗannan sahabbai ne, ya Rasulullah ya ka ba wa suwane suwane mu baka ba mu ba. Sannan wannan yana nuna cewa ashe in shugaba yayi wani abu da ba a gane ba za a tambaya, in yayi wani abu da ba a fahimta ba za a tambaya. Sai manzo Allah ya ce da su ayya, ya ce yanzu ku ba ku ga cewa waɗancan mutane duniya na ba su ba, abin duniya ne na ba su, suna ba su duniya sun tafi da duniya, ko kuma kun tafi da annabi gaba ɗaya. Da aka gama yaƙin ba gidanku na koma garinku na koma ba, su waɗancan mun ba su abin duniya, ko kuma wanda ya bada abin duniyan gaba ɗaya ne kuka ɗauko shi kuka taho da shi. Wallahi kawai sai suka fara zubar da hawaye suna godiya, suka ce ayya musu dukkan abin da ya musu da sauransu. Abu na biyu, Allah ya faɗa a kan mutanen Madina a cikin Alƙur'ani, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Su mutanen Madina da suka karɓi bakuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ne mutanen da suke nuna wato wani ya fi su fifita wani a kansu. Yanzu hadisin yana magana ne a kan aibin wanda zai fifita kansa a kan wani, ko ya fifita ra'ayinsa a kan na wani, ya fifita san duniyarsa a kan na wani, ya yi ta tarawa kansa, shi ne asara. Al-infiradu bi shay'in amman lahu haqq, mutum ya keɓanta da wani abu ya hana mai haƙƙi haƙƙi shi kuma ya riƙe. To ina so ku gane a hadisin su mutanen Madina, Qur'ani ya yi bayani, sannan hadisi ya yi magana a kan lokacin da mutanen Makka suka yi hijira suka dawo garin Madina, suka yi ta raba gonakinsu suna ba mutanen Makka, har ma wasu daga cikinsu matansu na aure sai su sa wata, su saki wata a cikin matansu ta yi idda don wani abokinsu cikin mutanen Madina ya aura. Ka duba Isa, wannan shi ne haƙiƙanin Isa. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, mutum gidansa sai ya je yana son gidansa sai idatsa gidan gida biyu, ya ce wa ɗan Makka da ya zo zaɓi ɗaya inda kake so. Haka aka yi, wannan sahabbai ne masu wannan imani. Kun ga ai ba su cancanci zagi ba, sai dai yabo, sai dai a yi musu fatan alkhairi, ko ma me suka yi. To shi ne Allah ya yabe su suna fifita a wato wasu a kan kansu. To yanzu kai abin da aka hana wannan, innakum satarawna ba'di asratan, karka fifita kanka a kan wani, karka fifita buƙatarka, mamaya, handama, cinyedo, kawai kai kanka ka sani. Ka ta sace kuɗin mutane kana gine-ginen gidaje asara, ka ta sace kuɗin mutane kana yawo a ƙasashen waje asara, nuna bambanci. Ka ta sadar kuɗin mutane kana assasa kamfanoni da hannun jari-jari asaratan. Manzo Allah ce innakum satalqawna ba'di asaratan, haka gaskiyar abin da Annabi ya faɗa ya faru. ‘Ya’yan manya su ne ‘ya’ya, ‘ya’yan ƙanana su ba ‘ya’ya ba ne, ‘ya’yan masu shi su ne ‘ya’ya, ‘ya’yan talakawa babu su. Makarantar ‘ya’yanka daban, abincin ‘ya’yanka daban, gidan ‘ya’yanka daban, ko naka daban, komai naka daban, amma kuma duk da kuɗin mutane kake yi asara. To me Annabi ya ce mana idan muka gamu da irin wannan shugaba? Fasbiru, ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Duk lokacin da aka samu ƙunci to ku sani cewa zalunci baya dawama, dole wata ran zai zo ƙarshe, kuma akwai sauƙi bayan ƙunci. Haka Ƙur'ani ya ce akwai sauƙi bayan ƙunci. Kawai ka riƙe ƙa'ida, duk lokacin da kake cikin wani matsi ko wata damuwa, to ka sani cewa wannan matsin da damuwan ba zai dawama ba. Kamar yadda kuma duk lokacin da kake cikin yalwa da wadata, in a nan duniya ne to ba zai dawama ba, dole wata ran zai ƙare, ko bai ƙare maka a nan duniya ba zai ƙare maka da mutuwa. Duk ranar da aka ce ka mutu an kai ka kabari an binne ka, kaga ai maganar jin daɗi da manyan gidaje da manyan motoci ai duk sun kare. Da haka babu wani abu da yake dawama. Ibnul Qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafin Madarijus Salikin yayi magana akan wannan, yace ku duba mutanen Madina a duniya suka zo suka bayar da abinda suka mallaka na duniya, suka fifita wasu a kansu, kuma da annabi ya zo rabo sai ya fifita waɗancan ɗin da ya wasu a kansu har yanzu. Ya ce ashe saboda annabi ya musu tanadi ne na lahira. Ya ce fata'ammal sirrat taqdir haythu qaddara al-hakimul khabir subhanahu istisar an-nasi ala al-ansari bid-dunya wa hum ahlul isar. Waɗanda ba mutanen al-ansar ba suka keɓanta da duniya, suka so duniya alhali su kuma ƴan ansar mutanen Madina su in sun samu duniyar ne suke bayarwa. Liyujazihim ala isarihim ikhwanihim fid dunya ala nufusihim bil manazil al-aliya fi jannati adnin ala nas. Ashe Allah yayi wannan ne dan yayi musu sakayya a ranar lahira da manya-manyan dogayen gidaje benaye a gidan aljanna. A nan abinda ake so a ce maka dan uwa, duk lokacin da kake da buƙatar wani abu ka haƙura da shi ka bawa wani, to wannan yana nuna Allah ya maka wani tanadi na musamman, kai kuma zai baka al-manzilul ali gida madaukaki a gidan lahira. Duk lokacin da kana son riga ka dauke ta ka bawa wani, to Allah ya maka tanadi a lahira da zai baka babban gida. Duk lokacin da wani abun alheri ya zo kana son sa ka handame ka mamaye, sai ka tuno cewa ai wane yana bukata wane ma yana bukata, sai ka dauka ka bashi, to wannan yana nuna cewa Allah ya maka tanadi na musamman da zai baka a gidan lahira babban gida, gidan aljanna, kamar yadda Allah ya yi wa mutanen Madina. Yace fanzur hina idin fadilati isarihim wa darajatihi, ka duba falalar isarin da suka yi da darajar isarin da suka yi da kuma irin yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama su ya ɗaukaka su ya ba su manya-manyan masaukai a ranar tashi alƙiyama. Yace wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-'azim. Yace idan ku idza ra'aita an-nasa yasta'thiruna 'alayka, idan kaga mutane suna keɓantan wani abu a kanka kuma kai Allah ya sani kai abun duniya bai rufe maka ido ba, kai in ka samu kana bayarwa, amma mutane suna nuna bambanci su hana ka, kai kuma in ka samu ka bayar, su kuma in sun samu ba sa baka. Fa'alam annahu li khairin yuradu bika. Ibnul Qayyim yace ka sani karkai bakin ciki karka damu, akwai wani alheri ne ake nufin ka da shi ranar tashi alƙiyama. Ya kamata a ce wanda ya bayar shi ma an tashi a bashi, to amma sai aka zo ba a baka ba. Na buga muku misali da annabi ya zo garin Madina, su suka yi isari suka yi tarabawa gidajensu suna bayarwa. Abu Ayyub al-Ansari ya ba wa annabi gidan shi, ya ce zo ka zauna, sahabbai suka yi taraba gidaje, suka yi taraba jarinsu, suka yi taraba matansu, suka yi taraba gonakinsu, suna ba abokanansu. Kuma da aka zo yaƙi, annabi ya zo ya ɗauki abin duniya yana ta ba wa wasu ba su ba. Shi ne Ibnul Qayyim ya ce a nan gurin ashe annabi yana musu tanadi ne na musamman wanda Allah ya tanadar musu a gidan kiyama, zai ba su manya-manyan gidaje. To kai ma in irin wannan ta same ka, kana ganin ka cancanta a yi maka wani abu, sai shugabanka ya riƙe bai baka ba, kuma kai wannan haƙuri. Yanzu mutanen Madina ba haƙuri suka yi ba, fasbiru kuma ku yi haƙuri, in kuka yi haƙuri Allah zai biya ku a kiyama. Shi ne abin da hadisin yake nufi. Kuma daman malam Imam an-Nawawi ya kawo mana shi a kitab as-Subul, littafin da yake magana akan haƙuri. Tayyib, a satin da ya wuce a karatunmu mun tsaya akan wata matsala cewa malamai sun tattauna akan wanda ya tarar da kansa a cikin tsarin mulki na zalunci, wasu sun riƙe maka kuɗi, sun riƙe maka makaranta, sun riƙe maka asibiti ba ka iya zuwa a matsayinka na talaka, sun riƙe maka abinci, sun riƙe maka ruwan sha, sun rike maka, sun rike kujerun aiki, sun rike dukkan abin da za a amfana. Ƙasa ta canja, al'amura sun lalace, ɗan talaka bai da rabo, sai mai doguwar ƙafa wanda ake taimaka masa ko aka yi kaza. To sai malamai sai suka ce, idan mutum ya tarar da kansa irin wannan yanayi, shin ya halatta gare shi? Tunda haƙƙinka ne kana kallo ba a baka ba, ka yi jami'a, ka yi karatu, ka karanta kwas ɗin, kuma ka yi wataƙila ma ka je intabiyu, ka yi kaci, ko kuma kai ɗin kana da takardar da ake nema, amma baka isa ka je ba saboda ba ka da matsayi, ƙasa ta lalace sai masu doguwar ƙafa sai masu matsayi, ko kaza, ko soja ake nema ga ƙarfi ga lafiya, kai in ka zo faskare ma za ka iya faskare bishiya guda, lokaci guda, lafiyar ka kalau. Gudu daga nan har iyalu za ka yi ta yi, amma kuma sai ka je sai a kore ka ba a ɗauke ka ba. Wannan duka yana cikin mai asara. To idan mutum ya tarar da kansa a wannan, ya ga wani haƙƙinsa an ɗandame masa a riƙe masa. Kuma aka waye gari irin waɗannan shuwagabannin sun lalata tsarin mulkin ta yadda sai an ba da kuɗi ko an ba da wani abu ko an ba su kyauta ko kuma an ba su wani kuɗi na cin hanci kafin su ba ka haƙƙinka. Aiki ne ka zo neman ka cancanta, amma ka tabbatar ba za a baka aikin nan ba sai ka shiga ka fita ka ba da wani abu. Kaga wannan asara ce, me asara? An ware wanda bai cancanta ba shi ake bawa, wanda ya cancanta ba a ba shi ne ma'anar asara. Innakum satalqawna ba'di asaratan. To suka ce to ya halatta ka sa kuɗi ka bayar a dole ba a san ranka ba ka bayar a baka wannan. Wasu malaman suka ce ƙwarai kuwa duk abin da kai ka cancance shi, kai ka san ka cancanci wannan abu, kuma zalunci da tsarin da ake gudanarwa yasa suka ƙi su baka, sai suka yanka maka ko suka kawo wani tsarin da sai ka biya wani abu, wannan kuɗin haramtattun kuɗi ne su a wajensu. To amma kai ya halatta ka bayar don ka karɓi haƙƙinka. Shugaba ne wataƙila ka yi kwangila, ka wahala, ka kashe kuɗi, yanzu ba haƙƙinka ba ne a baka kuɗin kwangilarka? To sai aka ce sai ka ba da 10%, sai ka ba da 20% kafin a ciro maka kuɗinka naira miliyan 500, sai ka buga 20% na miliyan 500. Kamar yadda a yanzu da yawa a wasu wuraren haka ake, wallahi ‘yan kwangila suke faɗa ka kashe kuɗi maƙudan kuɗi a ƙasar nan. Na farko, kafin a baka kwangilar sai ka siye kwangilar. Kamar ya ka siye ta, sai ka siye mutane na kusa da Yallaɓai wanda za su maka hanya a miƙa fayil ɗinka a baka kwangilar. A ƙasa irin wannan ƙasa tamu ta Najeriya, Allah ƙara mata albarka, sai ka ba da wani abu kafin a shigar da takardarka, kuma a ce sai fa an karɓi kuɗinka, sai a ce to ka je fa kai ta addu'a, oga ya ga takardarka. Alhali sai da ka kashe wasu maƙudan kuɗi kafin a ɗauki takardarka a kai, wanda ka cancanta kai ɗan ƙasa ne, kana da kamfani, registered company, kana da all equipment da ake nema, da dukkan capacity da za ka iya wannan aiki duk kana da shi. To amma baka isa a isar da takardarka ba sai ka ba da wani abu. Ina so ku lura da wannan, saboda wani abu ne da yake faruwa a yau. In ka ce gaskiya da gaskiya za ka bi ɗin, to kana rayuwa da al'ummar da wallahi ba lallai su ba ka ba. Ba gaskiyar za ka yi, sai a ce ka je ka ci gaskiyar. Kana gani kuma ka cancanta, kuma aikin nan za ka iya, kwangilar hanya ne, gina makaranta ne, gina gidaje ne, wani harka ce ta ƙodar wani kaya, kana da jari, kana da komai, amma ba za su baka ba sai ka ba da wani abu kafin a kai takardarka ka samu approve. Ka ji ɗaya? To bayan ka je ka yi odar kuma ka kawo, an karɓa an yi amfani da shi, to kafin a yi releasing kuɗinka kuma, to sai kuma a zo a ce to sai ka ba da percentage kaza kafin gwamna ya sa maka hannu, a'a shugaba kaza ya sa maka hannu, a'a shugaban ma'aikata kaza ya sa maka hannu. Irin wannan rayuwar ita muke yau a wannan ƙasa ta mu da wasu kurare a cikin ƙasashen Afirka kaɗan. Kaga a nan gurin ba wani maganar rashin cancanta, ta cancanta. To in kuma ka ce ba za ka yi ba, ba za su baka ba, kuma kai sana'arka kenan. To shi ne malamai suka ce idan ka ɗauki wannan kuɗi ka bayar ba cin hanci ka bayar, wannan kauli na farko kenan da na gaya mana satin da ya wuce, suka ce ba cin hanci ka ba ruwa. Me dalili? Saboda ai ka cancanci abin. Me cin hanci? Ka ɗauki kuɗi ka bayar a baka abin da baka cancanci shi ba. Kun gane definition na cin hanci? Ka ɗau kuɗi ka bayar abin da baka cancanci shi ba. Yanzu hatta kuɗin da ake tsare mutane, jami'an tsaro suke tsare mutane a hanya, a dole ka bayar, ai ba cin hanci ba ne. To me kai masa? Kai ba wani matsala motar ka take da shi ba, ba laifi kai ba, ba komai ba, amma in baka bashi wannan kuɗin ba sai wulakanta ka, ko sai ɓata ma lokaci, ko ya ce zo mu tafi ofis. Kuma ofis ɗin ma fa in ka je, in nan za ka ba da 2,000 ka ki ka bayar, kai ɗan ƙa'ida ne. In ka je ofis ɗin da ƙyar 100,000 ta kwashe ka ko 50. To me kai? Ba wanda zai duba takardunka. Wani yana zuwa wai yana da wai cikakkun takardu na mota da komai da komai, aka tsaye da shi yana ta wani firkaki. Yana kaza kaza fa koya fa ya fake ya zaro ta kaddu yana cikin fushi ya mika mai, sai jami'in ya ce masa takaddu za ka kawo, sai ce kai baka karatu ga takaddu, yana rike yana cewa kai takaddu fa za ka kawo, ya ce uga ga takaddu, ya daɗa duba fijin ɗin mota sai daɗa ƙaro wasu, ya ce kai ba, ya gaya mace kai takaddu za ka kawo, ba za ka kawo takaddu ba ko, ya ce ga suna baka. Haka suka yi ta yi, sai da wani ya ce mai kai, kai ba ka ganewa ne, kai ba ka fahimta, kai motsi za ka yi, wani abu za ka ba. Wallahi haka ake a ƙasar, haka ake. Ba ku ga wani fim da ake nuna kofin ne ko gaskiya ne ko komedi ne ba, dan civil defense ne ya ga wani yaro da gashi firka haka bai aski ba. Da bindiga sai zo ce kai zo nan, ya zo sai ce ya baka aski ba, sai ce uga aski kuma, ya ce ɗan iska ne kai ko, to ne zo ka shiga mota, ya ja shi. Ka san a kan me aka ja shi? Za a wulaƙanta shi a azabtar da shi? Wai a kan gashinsa, wai bai aski ba. Yanzu dan Allah, aikin civil defense ne ya kama yaro mai gashi? To wai ana so a nuna maka ita wannan Najeriya komai za a iya yi maka na wulaƙanci. An canja abin ne, gaskiyar ba a kan da ake tafiya ba. Ku yanzu matasa ne, ku yara, ku ‘yan jami'a ne, ƙasar taku ce nan da shekaru. Mu ne muku wannan bayani ne, kar ku zo ku ta maimaita kuskuren da na gabanku suka maimaita suka yi. Yanzu ana yi kuna jin zafi. To ku ɗin in kun shiga, ku ne jami'an tsara, ku ne 'yan sandan gobe, ku ne kastam ɗin gobe, ku ne immigration na gobe, ku ne gobe. Hujja ta tsaya a kan ku idan kuka je kuka yi ta maimaita irin wannan kasantar da ake yi yanzu. Mahallu shahid. Kana kan tafiya ba abin da ka rasa, sai wani ya ce sai ka bashi wani abu, in ba haka ba zai wulaƙanta ka, in ka ɗauki wani abu ka bashi wannan ba cin hanci ba ne, shi ne ya karɓi haram. Saboda ai ka cancanta a barka ka wuce, amma lokacin da ka zo baka da takardu ka ce uga ji mana sai kai haka ka dunkula masa ka ƙara giya, to wannan cin hanci ne saboda baka da takardu a motarka. Ko da yake yanzu sun gane sai ce bude saboda takarda ake dunkulewa a basu. Eh, aji wanda yake da faɗai zai ga wulaƙanci. Sai mutum ya yi wani direba ne na mota haka sai tattara 'yan takardu. Fasin da ya ce me za ka yi ce kai rabu da ni, kai baka san Najeriya ba ne. Duk checkpoint ɗin da ya je, titi yana wuta, sai ya dunkule ita takardarsa ta exercise, sai ya oga haka, sai shi kuma ya karɓa. Ashe wai da sun karɓa a jihun nan suke sawa, ba za su duba ba, suna karɓa sai su sa. Sai ce kaga Amiru, kaga ya sa kuci, na gama da shi. Sai ya je lissafa kuɗin, sai ya je ya tarar da takardu. Ashe an fara ganewa yanzu takardu ake ba su. Daman kuɗin ba na Allah ba ne, kuɗin haram ne, kuɗin zalunci ne. To wannan kawai na baku shi ne a matsayin misali. Wanda izo neman wani abu da ishancance shi, aka riƙe masa haƙƙinsa, aka kya ba shi, aka ce sai ya ba da wani abu. Ƙauli na farko suka ce idan ya bayar ba cin hanci ba. Ƙauli na biyu suka ce a'a, kar ya bayar. kun ji wannan? Su kuma suka ce karka ba, dirin ci karka ba. Suka ce ka ba da dukiya ga wanda ya ci dukiyar wani, ka ba shi wani abu, taimakonsa kake i'anatuhum ne ala zulmihim, kana taimakonsu ne su ci gaba da zaluncinsu. Kun fahimci ra'ayin, kun fahimci fahimtar tasu? Duk wanda ya zo ya rike maka wani abu ya ce sai ka ba shi wani abu, kar ka ba shi. In ji su da faɗa. Me dalili suka ce dan me za ka taimake su akan zaluncinsu? Yau kai ka bayar, wani ma ya bayar, gobe wani ma ya bayar. An koya musu karɓan wannan kuɗi, kenan za su ci gaba da yin zalunci sun ɗanɗana sun ji daɗi. Kar ka bayar. Da haka wa taj'alhum yusirruna ala man'in nasi haqqahum, ka mai da su sun ci gaba sun doge da hana mutane haƙƙinsu. Yace wa hadha ta'awunun ala al-ithmi wal udwan, wannan ce makekeniya ne akan laifi da zalunci. Abu na biyu, wanda Allah shi ya bada labari, innakum satalqawna ba'di asaratan sallallahu alaihi wasallam, amma mai annabi ya bada shawara yace fasbiru, za ku ga an nuna bambanci, an hana ku haƙƙinku. Annabi cewa yi ku haƙuri. Suka ce ai annabi bai ce ka dauke wani abu ka ba su ba, kai haƙuri lokacin da aka hana ka wani haƙƙinka, aka nuna fifiko. Wannan in kai haka, Allah zai batar maka haƙƙinka nan gaba ba tare da ka fada cikin wata fitina ba. Abu na uku, suka ce to daidai da hadayal ummal fagululi, me hadayal ummal? Ma'aikaci yana aiki, sai wani ya zo ya ɗauki wani abu da ya shafi wannan aikin, sai ya ba shi kyauta, haram ne, gululi ne. Allah ya ce wa man ya galul ya ci bi ma salla yawmal qiyama, duk wanda ya gululi. Me gululi? Ɗaukan haƙƙin wani ka ɓoye kafin a raba. To sai annabi ya daɗa bayanin ayar, ya ce hadayal ummal, ma'aikaci ya rinka zuwa yana karɓan kyaututtuka, wannan shi ma gululi ne. Kamar yaya? Yalla bai ne yana aikin post, yana police station ko yana wani wuri haka kurin, sai wani ya zo ya same shi sai ba shi wani abu. Wataƙila ya zo duba wani ɗan uwansa akan wani case, shi fa yalla bai da ɗin ba shi ya roƙa ba, ka gane fatawar, ba shi ya roƙa ba, ba shi ya ce a ba shi ba, amma kawai sai ya ɗauka sai ya ba shi. Me yasa ya ba shi? Saboda wannan uniform ɗin nasa. Gulul ne, haram ne ya karɓa. Inda ya gan shi a titi ba shi da wannan uniform ɗin, zai ba shi wannan abu? Ba zai ba shi ba. Kenan duk tsiya ya ba shi ne saboda wataƙila nan gaba, ko dai kes ɗin yanzu, ko kuma nan gaba idan wani abu ya bayyana a taimaka masa. Shi za ka ce kar a ba su. Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, aiki annabi ya naɗa shi kuma zai biya shi akan aikin na karɓan zakka, ya ce ka je ka bi attajirai masu kuɗi su baka zakka ka kawo. Da Abu Huraira radiyallahu anhu ya je karɓan zakka, masu kuɗi, ina so ku lura da wannan hadisin, masu kuɗin da suke ba da zakkar, kaga zakka hakkin Allah ne, dole su bayar ku. To idan sun zo sai su ce ga na Allah, zakka hakkin Allah ga shi, wannan kuma Abu Huraira naka ne. Ku kula da hadisin nan sosai. Wannan Abu Huraira fa mai hadisi ya Abu Huraira, shi aka yi wannan harka. Abu Huraira ya tara arziki, da ya zo bayar da kaya da kuɗi, sai ya kawo annabi sai ya ce ya Rasulullahi ga wannan shi ne na Allah da manzon Allah, zakka kenan. Annabi ya ce wancan fa? Sai ya ce a wannan nawa ne. Yace kamar yaya naka? Yace eh, waɗanda suke bayar da zakkan ne suke mini ihsani, suke kyautata mini. Ka kula fa, ka kula. Kawai annabi sai ya hau munbari, munbari ya hau wallahi, yace daga yau kar in sake sa wani aiki a cikinku
ya zo mini wai ya ce mini wai wannan na kaza ne wannan na kaza ne annabi yayi fada yayi zafi yace afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi me yasa mutum bai zauna a gidan babansa da mamansa ba ya gani masu bashi wannan abun za su bashi yana gidan babansa da mamansa wannan karatun yana da nauyi kuma bai da dadin ji sai dai a ji da hakuri me yasa ɗayan ku bai zauna a gida ba ya zauna ya gani yana nufin Abu Huraira ga a gidanka kake zaune da na babanka da mamanka masu kudin nan za su baka wannan ihsanin ba za su baka ba yace to me yasa za su baka ka karba kenan wannan yana nuna nan gaba in ka zo karban zakka in ba su suka tauye zakkar zaka ji nauyi ka daga musu kafa saboda suna maka ihsani suna kyautata maka haka Abu Huraira ya ta kuka ya zubar da wannan abu yanzu kamar malamin makaranta ne ai hakuri ma a makaranta mu dalibi yayi abun arziki yaje ya hado maka wani abun arziki na Algeria kawo za a masa duba guda biyu la'alla yana kaunarka watakila yaga kuna mu'amala mai kyau da shi watakila yana cin kwas ɗinka watakila sai da koyi kawo maka kawai saboda Allah shi a zuciyarsa dan Allah ibaka ba wani tunani wani kuma mai dabara zai dauka ya baka saboda shekarun da suke gabansa za ku iya haduwa a wani dalili ko dai bai yi test ba ko ya ki yayi assignment ko kuma ka biyo ta kan takaddarsa kuma Allah ya sa ka gane cewa shine wannan da ya ji kaza ya yi maka kaza ya baka kaza za ka ji nauyin ka kare shi za ka ji nauyin ka dan baka doka kan akwai malami a jami'an nan da na sani ɗalibin sa ne ya je umra ya samu masa wani sabon agogo ya kawo masa ya ba shi ya yi shiru sai ce na gode ce ya sa ka karɓa mana ce wallahi na gode ce wallahi salari na ya ishe ni alhamdulillah kuma ba na rena ba ne ya ce kaga yanzu wannan agogon naka in na karɓe shi gobe in na zo na yi test ba ka nan in na maka hukunci zan ji ba daɗi saboda agogon da ka bani wannan agogon idan na karɓe shi gobe in ka zo baka yi assignment ba in na zo ina ba da maki in na zo ta kan sunanka watakila zuciyata ta ce kai mai agogon nan ne ba ka ba shi wani ya ce saboda haka ba zan karɓa ba shi ba ma hadisi ya jawo masa ba to wani zai ce me fikihun da ya sa annabi ya ce wa Abu Huraira haka duk wanda yake wani guri da alfarma za ta iya shiga wani zai iya cewa ka masa kaza ko zai iya amfani da wannan abin da ya maka to haram ne ya dauki wani abu ya baka dan ku ana biyan ka yanzu dan girman Allah mu gaya kan mu gaskiya ayi hakuri karatu nake me dalilin da jami'in tsaro zai tsaya a Najeriya me wannan dalilin ina neman a bani amsa me dalilin soja ko dan sanda ko ma waye zai tsaya kullun da babban aljihu yana tsaye kawai yana miƙa hannu ana sa mai kuɗi ana bashi saboda me bai da albashi yana da albashinsa wannan aikin fa da yake zo yake karɓan kuɗin zalincin nan kuɗin haram ɗin nan akwai irinsu suna nan bayan Allah suna neman a ɗauke su ko a ba su rabin albashinsa ma ba a ɗauke su ba kawai mutum ya yi amfani da bindigarsa ya rinka karɓan kuɗin mutane kawai mutum ya yi amfani da kakinsa ya rinka karɓan ordinary ɗan adam ne ba iya cire kakin nan da kai da shi duk ɗaya ne da haka duk jami'in tsaron da yake tsayawa a bakin titi wallahi duk jami'in tsaron da yake tsayawa a bakin titi yana karɓan wannan naira 100, naira 200, 1,000, 2,000 wallahi yallaɓai ka irga wannan adadin kuɗi iya adadin shekarun da kai kana karɓa ka sani cewa cin hanci na haram kake karɓa kuma sai ya zama maka matsala a rayuwarka kafin ka mutu wallahi wa azimu ke muku ku gyara ka tsaya kai aikin ka fi sabilillah in bai zai yi ka ce a daina ajiye ka a bakin titi ka koma office kana cika takardu amma duk wanda yake tsaya a bakin titi yana karɓan kuɗin ƙama ba ka je ka sallami oga ka sa wani abu a jikinka ba za ka yi albarka ba kuɗin ba za su yi albarka ba haka za ka zo ka gama kai ritaya da ƙyar kana neman gadi a wani wuri ma ba za su baka gadin ba ka yi dentin image ɗinka a wajen Ubangiji da mala'ikun Allah wannan kuɗi na cin hanci a ko'ina ne da ake ba da shi wallahi haramun ne amma ku yi hakuri, ku yi hakuri, ku yi hakuri. Haka duk wani ma'aikaci da yake aiki a wani guri, za a daga ba da sunan shi, za a daga teburinsa ko a daga file ɗinsa a zura masa wani abu ya karba ya saka aljihu ya wani abu, wannan kujerar da kake zaune ai ana biyan ka. To dan me za a kawo maka wani kuɗi? Albashi biyu za ka ci? Ina yi muku wannan bayani ne saboda ku ɗalibai ne masu tasowa, wallahi ku nake gani, ku nake tausayawa. Duk wanda yake son albarka kada ya lalata rayuwarsa da karɓan cin hanci da rashawa. Su kansu ba a gwamnatancen fa, har hukuma ake da ita ta yaƙin cin hanci da rashawa, amma a suna babu abin da icuce mu ilalata mu irin rashin wato tsayawa akan gaskiya da karɓan cin hancin da rashawa. Barawo ya zo ya bada cin hanci da rashawa, azzalimi ya bada cin hanci da rashawa ya wuce. Wannan naira 50, naira 100, naira 1000 da kowa ya zo ya baka, baka bincika shi, baka duba shi, baka aikin da ya kamata a kansa, kake masa haka, wata ran barawon azzalimin dan fashi da makamin dan waye din haka zai zo ya wuce, yanda kowa ya bari shi ma zai bari ya wuce. Ba ƙasa ta lalace ba, kuma mu mutane bamu da kirki, da kanmu muke lalata wasu jami'an tsaron. Sai ka ce ka dan gan shi mana, ji mana oga, zo ka ji, zo mana kai da Allah, zo ka ji mana. Sai ka zaro ka ce karɓi wannan, je ka dan abin nan, ba ni wuri ya wuce. Ka lalata shi, ya ciyar da ƴaƴansa da haram, ya ciyar da iyalinsa da haram, ya biyan kuɗin haya da haram, ya yi rigar sallah, ya ji sallar idi da haram, ya biya wa ubansa kuɗin umra da haram. Ku kiyaye, ba abin da ya kashe mana ƙasar nan, ilalata mana ƙasar nan irin bala'in cin hanci da rashawa. Wani fa sayin da yake a wani guri, sayin sa hannu kawai yake a wani ofis, kawai sa hannu yake, saboda mutanen Najeriya ba su da kirki, sai da suka lalata mutumin nan. A window ake zo ana miƙawa, kawai in ka zo sai ka miƙa file ɗinka, sai ka zuba wasu kuɗi a ciki haka, sai ka ce riƙe ka gani karɓi. Duk wanda ya buɗe yana ɗan ɗaga haka da ya ga kuɗi a ciki sai ya matso da shi ƙasa haka. Wancan wanda ba komai sai ya tara shi a nan gurin. Sai ya gama sa hannu a kan wanda suka ba da kuɗinsu, wanda bai bayar ba kuma sai ya ce su je bayan kwana uku ku dawo. Zulm, zalunci ne wannan, haram. Kuma sai mutum ya yi bayani yawan alƙiyamaci. Hadisin ƙarshe a babin shi ma mun karanta shi, hadisin Abi Ibrahim Abdullahi ibn Abi Aufa yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al'aduwa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu kwanakin da ya gamu da abokanan gaba yace laqiya fiha al'aduwa, ya gamu da abokanan gaba yace intazara hatta idha malati shamsu qama fihim, ya jira sai da rana ta fadi ya tashi ya miƙe a cikin su, yace ya ko mutane na ta tamannau liqa al'adu, ya ko mutane ku daina burin gamuwa da abokanan gaba. Was'alullaha al'afiya, ku roki Allah afiya, zaman lafiya, kwanciyar hankali, afwa. Yace fa idza laqitumuhum fasbiru, idan kuka gamu da abokanan gaba to ku yi haƙuri. Wa alamu, ku sani, anna aljannata tahta zilali suyuf, aljanna tana ƙarƙashin inuwar takwabi ne. Na'am, wani aljannarsa sai ya yi amfani da takwabi zai shiga aljanna. Summa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce allahumma munzil alkitab, ya ubangiji mai saukar da littafi, wa mujri as-sahab, mai gudanar da girgije, wa hazim al-ahzab, mai rugurguza ko rushe rundunoni na abokanan gaba, izzimhum, ka karya su, ka rusa su, wansurna alaihim, Allah ka taimake mu akan su, muttafaqun alaihi. Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan abin da hadisin yake nuna mana cewa yin tanadi don jihadi saboda Allah da ɗaukaka kalmar Allah tabaraka wa ta'ala, tanadin ƙarfi, tanadi don fita a haɗu da abokanan gaba ko da zai yi a faru, ya faru in an haɗu da su kuma a yi haƙuri. amma ana samun yin tanadi ne da barin sabon Allah wat tawbatu sadiqa da tuba na gaskiya duk lokacin da musulmi yake so yayi nasara akan abokin gabansa kowaye abokin gabanka kowaye kana neman nasara ta Allah akan sa to sai ka daina wato sabon Allah kuma ka rinka tuba na gaskiya in baka gane ba duk wanda yake cikin sabon Allah tsundum to bai zai taba cin nasara akan abokan gaba ba kuma yanzu shine hakikanin blueprint yanayin da muke ciki musulmi sun watsar da addini sai kadan mun ki mu rike gaskiya sai kadan wani rashin kirkin kafiri shi zai ce wa musulmi karka yi wata kazantar ƴaƴan musulmi suke yi sama da ƴaƴan wanda ba musulmi ba wani ta'addancin da zubar da jini duk musulmi ne suke yi ba wanda ba musulmi ba ko kun sani yanzu a ƙasar nan akwai barna da ta'addanci da zubar da jini da ake yi abin Allah ya isa wasu ya zubilla musulmi suke yi duk wanda yake daukan makami yake wannan abin dan wanka ne musulmi in ya gama zuwa yake yana kadika mata sala to yaushe al'ummar da bata iya gyara kanta ta yi wa kanta wa'azi ta shiryar da ƴaƴanta suka gane hadarin zubar da jini da kashe al'umma ba yaushe ne waɗannan mutane in sun je sun gamu da abokan gaba za su yi nasara in an je gidan giya ƴaƴanmu ne duk inda ka je kurkuku aka gaya maka dindazin barayi yaranmu ne fashi da makami yaranmu ne zinace-zinace yaranmu ne neman maza yaranmu ne luwaɗi yaranmu ne kazanta duk yaranmu ne musulmi ha ya za a ci tsoronmu ya za a yi mu iya takale musu hanci ya za a yi mu ce kar ku yi su yadda ba za mu yi ba ba mu da gaskiya in kasuwanci ne ka haɗa alaƙa da wanda ba musulmi kai za ka fara cutarsa da wanda ba musulmi ba a ƙasar nan ya yadda ya aminta ba yanda za a yi musulmi ɗan arewa ya ci kuɗinsu ya cuce shi yanzu ku cewa ake duk harkar da za ka yi in dai musulmi ne ɗan arewa to ka bi hankali wallahi mun ɓaci ɗabi'unmu sun lalace to wannan sakin layin da sakin hanyar da muka yi shi ya ja mana muke baya-baya kullum da haka ku yi haƙuri ku bi Allah sannan ana so yin addu'a lokacin da aka shiga cikin tsanani dan annabi ya yi addu'a اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاف وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم duk lokacin da ka shiga damuwa ka koma ga Allah mai hankali mai tunani a cikin mu shine in ya shiga matsi sai tuna Allah mara hankali a cikin mu shine in ya shiga matsi sai zai kama wani Allah da aka karka manta duk damuwa duk wani abu da ka shiga koma ga Allah tabaraka wataala kuma wannan yana nuna mana annabi yana da tausayi ga sahabbansa kuma yana da tausayi ga al'ummarsa sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ba a dogaro da alfahari da ƙarfi a'a sai an roki Allah ya bada nasara a ranar yakin Hunain ghazwatu Hunain Allah ya ce wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin sahabbai ne aka je yakin Hunain suka gansu da yawa da makamansu da waye kawai sai suka ce ha lan nughlaba al-yawma min qillati yau dai in dan saboda mu kadan ne to ba za a taba yin galaba da nasara akan mu ba ayya maimakon su ce ba yawan mu muke nema muna neman madadi da taimako da agaji daga Allah ba sai haka ba sai suka ce yawan mu ya kai ba a isa a kada mu ba sai ga shi balan kafiran nan suka yi likimu sahabbai sun gangara sun shiga wani kwari kawai gangara wanda suka fi aka rinka musulalai maraba da kibiyoyi gabas da yamma kibiyoyi kudu da arewa sama da ƙasa kibiyoyi aka kashe mutane wasu suka juya baya sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kafe ya tsaya tsayin daka wasu ma suna ganin kamar an kashe annabi ne sallallahu alaihi wa sallama daga baya ake musu sharhi cewa wannan maganar da kuka fada cewa kuna da yawa shi yasa Allah ya nuna muku yawan kuwa shi bane karfin a wajen Allah yake da aka ku nemi taimako a wajen Allah duk lokacin da kake da dukiya ko kake da karfin mulki ko sarauta ko kudi ko kai wani jami'i ne kar kai alfahari da wannan kujerar taka akwai lokacin da zaka zo ka cire kakin naka ka ruga da gudu kana gudun ma kar ka yadda kar a yadda ma a ce da kai kai jami'i ne wannan karfin da yake hannunka zaka gama harba shi gaba ɗaya kayan aikin ya kare da shi da kara duk daya da shi da gora duk daya ka gama harba harban baka gama harbe su ba da aka taimako a wurin Allah yake nema shine kadai yake taimaka mai hankali baya alfahari da dukiya mai hankali baya alfahari da mulki mai hankali baya alfahari da sarauta ku yi hakuri idan kun gamu da abokanan gaba in ta kama an hadu din dan wannan hakurin shine wato dalili da zai ba ku shabati da tabbata sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wasiya ga masu yin yaki saboda Allah cewa su samu salahul qulub wa salahul amr zukatansu su gyaru kuma al'amuransu su gyaru sannan kuma ya koya musu abin da suke bukata a gare shi da suke nasara shine su riko da Allah da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana so bawan Allah ya rinka tawassuli da sunan nakin Allah madaukaka a lokacin da duk yake neman wani abu a wajen Allah ya Allah ya Rahman ya Rahimu ya Al-Maliku ya Al-Quddus ya Assalam ya Al-Mu'min sunan nakin Allah nan da ka san su ana so idan za ka yi addu'a ka rinka zuwa kana daga hannu kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da su kuma an ba manzon Allah jawami'ul kalimi wato kalmomi zamanmu kalma ɗaya sai ga tana ɗauke da ma'ana dubu miliyan inda annabi ne ya faɗe ta sallallahu alaihi wa sallam babban sakon da hadisi yake nuna mana ka daina burin gamuwa da abokin gaba malam kana da bindiga a gidanka kar ka ce ha Allah ka hau ɓarayin nan yau a'a wataƙila za su zo da bindigar da ta fi taka ƙarfi in suka harba guda ɗaya gidan naka za su rugurguje gaba ɗaya akwai bindiga ɗaya da an harbi gidanka za ta saukar da benin tattakifar da shi ba wai ɗan adam ba kadai har mutum ya ce ai yau ya yi tanadi a shirye yake wane ya zo ba a yin alfahari ka ce dai kana neman Allah ya taimako gare ka a ɗan abin da kake da shi ka mallaka kuma idan gadara ce ta dukiya shi ma kar ka yi ba mamaki akwai wani rigar ka ta fita ta kyau kana jin ka fi shi kuɗi amma wallahi ya fi ka kuɗi ba alfahari da alfarma da matsayi da ake da shi a ƙasa yau mu za a yi wa kaza ai isa akwai wani ɗan abu kaza da ya isa a ƙasar nan mu da muke da kaza muke da kaza wane na kaza ne a'a kar ka yi wannan za ka ji kunya wata rana akwai masifar da za ta zo waɗannan duk ba su isa su fitar da kai ba wallahi kun ga tarbiyyar musulunci ma na ita ce babbar tarbiyya mai daɗi za ta koya maka tawadu'u za ta koya maka ƙanƙan da kai zuwa ga Allah tabaraka ta'ala shi yasa kace adamu al-ijami bil kasra wal ittikali ala al-quwwati wannan duka abu ne da ba a so sannan kuma yana kawo qillatul ihtimam bil adu rashin himmatuwa da tanadi akan abokan gaba kuma wannan daga baya zai iya jawo maka matsala sannan haduwa da abokin gaba koyaya wallahi ko da kana da mota mai karfi babba kace wai dan wani dan karamin barawa ya zo maka zaka take shi ka wuce kuna maka wancin wannan to zai iya zuwa ya yi maka wani abu da zai iya tsaye da kai dole in ya zai sare hanyar gaba ɗaya fa akwai hanyar da bomb suke sa mata ka taho da gudu ga daren ba za ka tsaya ba to sun saka wa hanyar bomb sun gutsire ta gida biyu ka ki ka tsaya ka danna gudu ka ga ka fada rami sun zo sun sabe ka a rami mai aka yi kar ka yi haka kuma ko da ilimi mutum yake da shi gadara yayi karatu a jami'a zai je jarabawa ana jiran wani ya zo ya mana jarabawa zai duk abin da wani ya tambaya wallahi shi na ba da amsa a'a wataƙila ya tambayi wani abin da kana gyangyaɗi a lokacin ko ka fita fitsari baka dawo ba ya faɗa mu kuma a group discussion ɗinku ba ku biya ta kanshi ba ko ba ka san shi haka ba a alfahari da yawan karanta handa out ko muzakkira cewa ai na gama da wani ka san dalibai ya ce a ce ba wani bane wallahi na gama da shi duk wani abu na gama da shi a'a ba a yin haka sai Allah ya baka mamaki ka zo a tambaye ka abinda ka karanta duk ka manta shi gashi jiya fa kwana kai karfe 3:30 na dare kai ta buga shi yanzu kuma ka zo har minti 10 ta kusa karewa kana gare ki nowa Allah ne ya barka da dabararka ya rike abun saboda baka neman taimakon Allah ba tabaraka wataala wannan dai shine karshen kitabu sabri ko babu sabri insha Allah sai mai zuwa sai mu tashi babu sidqi babin da ke magana akan gaskiya Allah ya sa mu cikin masu gaskiya kuma Allah ya ba mu hakuri wa bi hadha al-qadr kifaya wa subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.